والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bangai suwata addinin musulunci yau 25 ga watan Ramadan a shekara ta 1443 muna kuma 26 ga watan Afrilu shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama tare da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tafi'u Foundation dake Bariki GRA a garin Gumel dan ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gurgudan yadda Allah madaukakin sarki ya hore idan ba amanta ba a satin da ya gabata mun fara karatu ne cikin suratul talaq mun karanta aya ta farko mun yi jawabi akan ta wanda ina ga duka karatun ya takaitu ne a iya ita wannan sura din ko kuma iya wannan aya din ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ولا يخرجن إلا آياتنا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا أخي وانا النبي إذا كاسا كيماتا وإذا كنسا كيماتا ينكو دو كسا كيسو ألوكة إدس معنا سنة في السنتر إدى وكيدد ديجي وانا إدى ku bi umarnin Allah ubangijinku kada ku fitar da su daga dakunan su su ma kada su fita har sai idan sun zo da alfasha mabayyaniya wannan dokoki ne da iyakoki na Allah madaukaki wanda ya tsallaka iyaka da dokokin Allah ya zalunci kanshi ba ku sani ba la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra mai wa Allah ya farar da wani al'amari a bayan saki din muka ce shi sakin ba shine karshen al'amari ba wata kil a bayan sa gyara ne Allah yake so ya zo da shi wata kil wani hukunci ne Allah yake so ya zo wata kil sabuwar dangantaka Allah so yake so ya jina dan haka a ji tsoron Allah a lokacin saki da zaman idda din da abin da zai biyo ba la tadri da Allah yuhdithu ba'da zalika amra dan haka yau aya ta biyu zamu tashi akar muku Allah sai karanto ta mu ji abin da Allah madaukakin sarki ke fadi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل فإذا بلغنا أجلهن إذا سنكي أجل إياكس dori akan wancan magana da muke wancan satin kenan in an sake su a lokacin da za su fara kidayar iddas kuma an kididdige wannan idda din to Allah sai yake cewa akwai hukunce hukunci watakil wasu matan saki na farko ne ko saki na biyu ne wanda aka yi mata saki na farko ko aka yi mata saki na biyu akwai damar kome a cikin wannan aure din sai ce to fa idza balagna ajalahunna idan sun kai dab da cikar ajalinsu gama iddarsu to wannan mai saki na farko mai saki na biyu su Allah ke magana da su ma'ana an saki mace za ta yi jini uku ta yi jini daya ta yi jini biyu dab take ta yi jini na uku sai mijin ya sake shawara to bara in dawo da matata gidana bara ubata a gidana wasu abin da muka tattauna in daki daya gare su suna zauna a daki suna zauna a gida yana jin hankalinta ko tana jin hankalinsa wanda yake sha'awar ayi komai din da yana duk abin da zai Allah bashi nasara so an zo dab da za ta kare wannan iddar tata sai Allah ya umarci maza da abubuwa guda biyu fa idza balagna ajalahunna idan sun zo dab da cikar ajalinsu sai Allah ya fa amsikuhunna bima'rufin ku rike su bisa kyautatawa, ku rike su bisa adalci, ku rike su bisa rahin cizgunawa. Ma'ana da ta zo yanzu dab tana da takare idda, namiji yana da dama, ita ce kuma Allah ya tabbatar a wannan. Da ya kare duk karatunsa sai ya ga cewa rabuwa da wannan matar ba shine maslahar shi ba. Dawo wacce gida shine yafi masa alkhairi, ya ci gaba da rike aurensa. Wataƙila yanzu ya ga aure ya yi tsada, wataƙila samu wadda za ta aura na da yawa, wataƙila wahalhalun aure sun ƙaru, wataƙila bayan ya sake ta hima an sallame shi daga aiki, wataƙila kuɗin da ya tara zai aure an sake a ƙare, wataƙila ya tuno wasu alkhairai da matan take da akwai. Ita ce mai kaza, ita ce mai kaza, ita ce mai kaza, ya gano alkhairanta da yawa, sai ya ga cewa to ya dawo da ita cikin gidansa matsayin mata shi fi alkhairi. Sai Allah ya ce in za a dawo din fa amsikuhunna bi ma'rufin, to ku maza ku rike matan da za ku dawo da su busa kyautatawa. Aw fariquhunna bi ma'rufin, ko kuma rabu da su, ku rabu da su cikin kyautatawa. Ma'ana yanzu da aka zo gangarar ƙare idda, dama ai zabi guda biyu ne, ko dai ka rike ta kar ta gama idda, ko kuma a kyale ta ta gama idda, tana gama idda ta zama ba ta ba, to kowane Allah ya ce a yi shi da kyautatawa. Ko dai a rike da kyautatawa, ko a bacce ta kare idda a kai ta gidansu, ko ta koma gidansu da kyautatawa. Ba amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf, al-mufaraqatu bil ma'ruf, rabuwa bil ma'ruf, su ne dokokin da muka ambata wancan sati. A bata abinci, a kula da tufatarwarta, a kula da mahallinta, a kula da lafiyarta da mutuncinta. Idan ta kare za ta tafi gidansu, a samu wani abu na kyautatawa. Fa mati'uhunna 'ala al-musi'i, ba mati'uhunna bi ma'rufin ko? 'Ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Idan mace za ta koma gidansu, daga cikin kyautatawar da Allah ke bukata shine a yi mata wani abu wanda zai zamanto kuma kariya ga mutuncinta, kariya da martabarta. Ba mamaki yanzu mace shekara ta goma a gidan miji, shekara ta 20, kusan duk wata dabaru na rayuwa ma ta manta, abinda ta sani kawai aikin aure da zaman aure. Sai Allah ya kaddara aka sake ta. Yanzu ta zauna a gida ta gama idda, za ta dawo gidansu gaban mahaifinta. Wataƙila ran da za ta dawo gaban mahaifinta ba ta da kowace irin dabara. Wataƙila mahaifinta ƙarfinsa ya ƙare. Sai aka ce to shi mijin daga cikin an ya fariqa habil ma'ruf, shi ne ya mata abin da zai tsare mutuncinta. Wataƙila Allah ya hore masa, yana da kuɗi a account ɗinsa ya kusa naira miliyan ɗaya. Da aka sai tattara duk abin da ya san nata ne, sai ɗora mata a mota, a mutunce a kai gida. In yana da mota babu laifi sai ya ɗauke ta. Yanzu tunda mamatarsa bace in yana gaba sai ta dawo baya, a samu muharramarsa ta shiga gaba, ko wani ɗansa, ko wani abokinsa. Yanzu an shiga tsakanin shi da ita, an keɓe tsakanin namiji da mace, tunda yanzu babu kowace dangantaka tsakanin shi da ita, ta zama ba matar shi ba. Idan ya kawo ta gidansu a mutunce, sai duba me yake zai kare mutuncinta da martabarta. Wataƙil za ta iya wata biyu bata samu miji ba, wataƙil za ta yi wata uku bata samu miji ba, wataƙil Allah zai iya jarrabarta ta yi shekara bata samu miji ba. To haka za a bata ta tozar ta koma gindi inuwa, yana dariya, yana ce ai da bata game na yi ba, yanzu bara mu ga abin da za a gidan nasu. In gidan nasu da daɗi ai magani, wannan baya cikin ma'arufi. Cikin ma'arufi shine me za ka yi ka mutunta ta ka kare martabarta har tana gidansu. Da haka ba mamaki sai ka duba a cikin wani 'yar miliyan ɗaya da kake da akwai, ka duba dubu 200, sai ka ce to ga wannan ki ɗan juya kafin Allah maɗaukakin sarki ya baki mijin da za ki aura. To lokacin da ka danka 200 a hannunta, wataƙila mahaifinta yanzu kwatsam bai ma san kun rabu ba, sai da ka kawo masa ita gida. Bacin kun gaisa, an yi zumunci, an yi komai, ka gaya masa Allah ne ya ƙaddara aurenmu ya ƙare, mun kasa fahimtar juna a kan matsala kaza da matsala kaza. Amma dai har ta gama idda ta gari ta zo gida. Wataƙila bayan motar ka akwai buhun shinkafa haka da 'yar taliya guda biyu da 'yar taliya guda uku, katan uku da ɗan buhun sukari haka da ɗan waye aka haɗa, sai aka tura ta gida. Aka ce wannan kuma fa ɗan yi tefane haka zuwa kwana biyu zuwa kwana uku za mu koma gida. To lokacin da aka samu wannan a ɓangaren miji, aka samu wannan biyayyar a ɓangaren mata, wata kirahin mutuncin da ake da zage-zage tsakanin gidan da matar ta baro da gidansu wata kilda zai yi sauki wannan yasa Allah ya muna umarni fa amsiku hunna bi ma'rufin aw fariqu hunna bi ma'ruf a rike da mutunci ko a rabu da mutunci rabuwa da mutunci shine wannan zage-zagen da muke ba cikin karantarwar musulunci wannan rahin mutuncin da yake ba a rike mutunci ƴan uwan mata su zo suna doke-doke gidan maza suna fasa gilasai suna waye baya cikin rabuwa da mutunci shi ma ya wulakanta mahaifanta ya wulakanta iyayensu ya mutu rayin mutunci duk baya ciki bi ma'rufin shine kada ai abin da wani zai ce ka amma wani yasa ya haka wani ba mi tsammanin zai haka ba wani bai kyautata ba kai abin da kowa in ya samu labari zai ce alasan albarka wannan karatun saki muke ba karatun aure ba ko so inda ana wannan to za ka ga da cikin al'umma abubuwa da yawa da sun yi sauki fa amsuku hunna bi ma'rufin aw fariqu hunna bi ma'ruf wa ashhidu zawai adlin minkum Allah yace ku shaidarwa zawai adlin minkum ma'abota adalci guda biyu cikin ku malamai suka ce to sakin ne za a shaida wa adalai biyu ko rabuwa ce za a shaida wa adalai guda biyu wallahu alam wallazi yadhharu li da rabuwar da sakin kowanne da dawowar kowanne za a shaida ma adalai lokacin da mutum ya saki matarsa ya duma mutane guda biyu ba ƴan cogulo-gulo ba ba ƴan tonan asiri ba akwai wanda dama jira yake ya ga baraka ana ga masa ya ce to yau ma dai ustazai sun yi saki a heke nan a he dama su ma sarakuna suna saki a he masu kuɗi ma suna kaza ai ya saka matarsa ai kaza da kaza ai dama duk abin da suke yanzu ya ga labarin ka ya cika cikin unguwa ya shiga cikin gari wani ya yi saki wani ya yi saki sai aka ce a duba masu adalci masu adalci shine wanda da ba su yi cogulo-gulo da abin da ya faru ba idan an buƙaci shaida za su bada da adalci kuma ba za su ci mutunci ba ko su faɗa abin da ba daidai ba wannan sune abin da ake da buƙata adalci a wajen bada shaida akwai wanda yanzu in ka gaya masa shikenan to nan gidan asirinka ya faru idan an samu rikici an zo gaban alƙali zai karkata ɗaya ɓangare ko dai mai wannan mai gidan da ya kira shi shaida yana ɗaukan ɗawainiyarsa yana ɗaukan nauyinsa lokacin da aka yi tsaki uku mai gidan yake rintan biyu ne wannan mutumin in an kira shi shaida ba zai iya jin tsoron Allah ya ce uku ba ne zai ce biyu ne daidai da buƙatar mai gidan wannan baya cikin masu adalci wanda zai iya tsayawa in ɗaya ne ya ce ɗaya in biyu ne ya ce biyu in uku ne ya ce uku waɗannan su ne ake kira zawai adlin minku ma'abota adalci cikinku kuma galibi idan aka yi maganar adalci ana magana wanda musuluncinsa babu zargi a ciki wanda ɗabi'unsa babu abin zargi a ciki baya zage-zage baya rahin mutunci baya ganin rahin girman na gaba waɗansu ne ake magana a kan adalci zahirin addininsa babu tuhuma zahirin mu'amalarsa babu fitina idan aka na neman adalai wasu malaman suka ce ko zuwa aka yi majalisi idan aka ji mutum yana ƙyaƙyata dariya muryarsa sama da ta kowa to wannan mutumin akwai tunanin cewa wata rana ba zai iya adalci ba ko kuma a ga mutum da babban riga da alkyabba ya yi higa ta mutunci yana zaune a bakin titi kuma ya samu ƙatar rake yana ɓalla to za a ga wannan kamar girma da martabar tasa ko su aka ce in ana neman adalai wani lokacin ba a ɗaukar su saboda muru'ar ba ta cika ba ko kuma kawai yana tafiya a bakin titi kawai da ya juya kawai tsufuna a bakin kwalbar ta kawai ya fara fitsari ko da ba wanda zai gan shi a gurin to amma akwai raguwar martaba wani lokacin aka ce in ana neman adalai ba a haɗawa da irin waɗannan masu ɓuya a bayan fila wa ashhidu zawai adlin minku ku shaidar da adalai cikinku wa aqimu shahadata lillah kuma ku tsayi da shaida saboda Allah maɗaukakin sarki ku tsayar ku yarda an saka ku yarda an yi sakin ku ba da shaida don Allah akan haka an dawo da ita ku yarda ku ba da shaida kuma ku yi haka domin Allah maɗaukakin sarki wannan yake kwatanta mana inda muna ba da shaidar da rikici da yawa bai faru ba mutum ya saka matar shi sai ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu kafin wannan ya gaya mutanen unguwa yau sha kaza ga watan kaza ku shaida Allah ya kawo ƙarshen aure na tsakanin ni da wani kuma wannan shi ne karo na farko da muka rabu sun riƙe da aka yi kwana 18 sai 19 sai yanke shawara ya dawo da matarsa sai sake kiran waɗannan mutanen sai yace to kuma ku sheda a yau ranar kaza ga watan kaza na dawo da matata yanzu tana matsayin matata ita kuma ita ce bata yadda ba za a iya samu wannan ko yanzu shi ya dawo da ita ya sheda a saki ya sheda a komai ita kuma ta ce bata yadda ba idda take kawai za ta karasa iddarta yanzu ko an samu rikici an samu rashin hadin kai ta gudu an kai gaban alkali yana neman aurenta tana neman yarabu yanzu aure ya mutu ko bai mutu ba na bai mutu ba ko saboda an samu sheda a lokacin sake an samu sheda a lokacin kome kuma sun tabbatar lokacin da aka yi koman babu shakku akan cewa aure bai kamata a ce an gama idda a daidai wannan lokacin ba to koda an je gaban alkali waɗannan mutanen za su faɗi abin da suka sani tsakanin su da Allah kuma da ita Allah madaukake da ita da alkali zai yi hukunci ya mai da ita a matsayin matar shi da haka kenan rikicin da ake samu mutun ya saki mata ta koma gaban mahaifanta sai kuma mutun ya taso ya ce ya dawo da matar sai iyayenta suke basu yadda ba yana ya mai da suna basu yadda ba yana ya mai da suna basu yadda ba ana ta wannan kikikaka din har ta kare jini har ta zo take neman ta fara hira da samari tana matsayin matarsa iyayenta suna ganin ma matarsa bace ba an samu tasgaro amma yanzu inda ta zauna a gidansa an samu riko da mutunci an sheda a lokacin saki an sheda a lokacin komai to koda hukunci ya je gaban alkali ko umarni za a yi tashi daga gidan ku koma in a gidansa kike ci gaba da zama a gidansa wannan shine ma'anar a sheda a lokacin saki a sheda a lokacin kome wa ashidu zawai adlin minku wa aqimu shahadata lillah Allah ya ce zalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wadanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira wanda suka yi da Allah shine ubangiji mai tsara dokoki wanda suka yadda Allah baya kuskure a wajen doka da hukunci waɗanda suka yadda Allah shine gwani baya zalunci wanda suka yadda akwai rana alkiyama Allah zai yi sakayya a tsakanin zalunci in mijin ya cuci matar ko matar ta cuci miji Allah zai tsaye da su yayi shari'a wanda suka yadda akwai ranar lahira suka yadda akwai Allah Allah ya ce wannan shine ake muku wa'azi da shi menene ake wa'azi da shi wa'azin eh menene wa'azin tane menene wa'azin ko baki je ba baki je ba abu hudu da muka lissafa hudu na'am zalikum yu'adu bihi wannan shine ake wa'azi da shi waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira menene wa'azi shine in an saki a bada shaida in an komo a bada shaida in an saku a tabbatar an saku in an dawo a tabbatar an dawo da shi zalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ya ce wa man yattaqillaha wanda yayi ma Allah biyayya namijin ne ya tsare dokokin da aka ce ya tsare matar ce ta tsare dokokin da aka ce ta tsare sai aka ce ya ja'allahu makhraja Allah zai bashi mafita idan namiji ya bi dokokin da Allah ya tsara a wajen saki ya tsare su ya kiyaye bai zagi matar ba bai ci mutuncinta ba bai fidda ta daga gidanta ba ya bata dukkanin haƙoƙinta ya kula da ita har ta gama idda ya kai ta gidansu a mutunci ya kyautata mata bayan ya sake ta ya mutunta mahaifanta bai ci mutuncinsu ba ga shaidu a lokacin da ya sake ta ga shaidu ta gama idda ga shaidu ya kai ta gidansu a mutunci sai aka ce ya ja'allahu makharaja Allah zai sanya masa mafita duk abin da ya rasa a dalilin wannan matar da ya saka to Allah sai ya canja masa shi a matar da zai kara aure ya ji Allahu makharaja idan rayuwar da suke da wannan matar akwai kunci akwai wahala cikin rayuwa to wadda zai ƙara aure a bayanta ba za a samu wannan kuncin da rahuwar ba. Idan kuma matar ce ta tsare wannan dokokin fa, ita ma duk abin da Allah ya ce ta yi ta yi, an sake ta, aka ce kar ta bar gidanta ba ta bari ba, ta yi haƙuri, ta gama idda, ta tsare dokokin Ubangiji, ba ta yi alfasha ba, ba ta zage shi ba, ba ta zage iyayen shi ba, ba ta zage sauran matansa ba, ba ta ɓata ‘ya’yansa ba, ba ta yi musu ƙazafi ba, ba ta yi musu sharri ba, salin alin ta yi idda kamar yadda Allah ya umarce ta. Salin alin ta gama idda, ta yadda ƙaddara ce, ta faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khalif li khairan minha, ta runguma ta yadda haka Allah ya tsara mata. Ta gama idda, an dada ita gidansu, gidansu akwai wadata ko ba wadata, ta yadda haka Allah ya so ta rayu, akwai kunci ko ba kunci, tana da ɗaki ko ba ta da ɗaki, ana mata kallon za ta ƙasƙanta ko ba ta ƙasƙanta ba, ta yadda haka Allah ya tsara mata rayuwa, kuma ta yadda za ta bi, yanzu ita ma Allah ba zai wulaƙanta ta ba. Wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja, wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita. Wata ƙilba mamaki yanzu yau tana dawa gidansu, wani tambaya ce to ni na ga wanta sun zo da ita da mijinta kuma na ga ana shigowa da kaya, aka ce ai sakinta aka yi kuma wallahi har ma ta gama idda yau aka ce to a ɗaura mana aure bayan sallar magriba. To dan Allah yanzu ba ta baro gidan miji a yau ba, kuma bayan magariba za a ɗaura mata aure, a yau ta sake samun wani miji. Wata ƙilma ya taga ita ma duk abin da ta rasa a mijinta na baya Allah ya baida mata. Da wata ƙilba ya shawara da ita, wani ya zamanto mai shawara ne da ita, baya ganin mutuncinta, bai zamanto ne na ganin mutuncinta. Da da kyar ake samu ma a ɗan ci abinci, wani ya daga a wadace sai dai ta bawa wani. Da bata iya samun ɗan tufafi sai sallah ta yi, wataƙila yanzu ita kafin sallah ma za ta iya ɗauka ta bawa wani. Wataƙil ba ta samun damar da za ta yi ibada cikin sake, yanzu ta samu damar da za ta yi ibada cikin sake. Wataƙil ba ta samun damar zuwa makaranta, zai ta samu damar zuwa makaranta. Wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja, wanda zai ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita. Idan kuma da namijin da matar fa kowa ya yi abin da ya dace fa, yanzu can idan ce idan mijin ne ya kiyaye zai samu canji, in matar ce ta kiyaye za ta samu canji kuma za ta samu mafita. To idan su duka fa kowa ya yi abin da ya dace, kowa zai samu. Wataƙil su ne ba su dace a matsayin abokan aure ba, amma kowa Allah ya san yana da alkhairi kuma ana samun wannan. Wani lokacin mukan ɗauka idan an samu rabuwar aure rahin mutunci ne da ƙarshen rayuwa, a wani lokacin kawai Allah ne hukunta da wane da wane, iya lokacin da za su dace da juna wata ɗaya ne, bayan wata ɗaya ba su da amfani ga juna, tare da kuma Allah da kowane akwai alkhairi a cikin shi, don haka sai su rabu sai Allah ya ba wa kowa rabansa. Wani sa za mu tattar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan sahabin sai ya saki mace, wannan sahabin sai ya aure ta, wannan sahabin sai ya saka, wannan sahabin sai ya aure ta. Ashe kenan aure iyaka da ajali gare shi, ba zai taɓa wuce iyaka abinda Allah ɗaura masa ba. Yadda muke ɗaukar rayuwa ake hura mana lumfahi a ɗauka mana iyaka, haka Allah yake ɗaura wa aure ajali shi. Ran da ɗan adam zai fito daga cikin mahaifiyarsa, kafin ya fito da wajen wata biyar mala'ika zai zo ya gaya masa in ka zo duniya awa uku za ka yi, wani za a gaya masa in ka zo duniya kwana uku za ka yi, wani za a gaya masa shekara 30, wani za a gaya masa shekara 60, wani za a gaya masa shekara 70, wannan muna cikin mahaifanmu. To aure ma kafin a ɗaura Allah zai ce awa sa uku, wallahi idan an ɗaura auren awa uku zai yi kenan zai mutu, kuma duk yadda aka kai da sulhu da daito wallahi ba zai wuce ba. Wani auren za a ce masa kwana ɗaya, wani auren za a ce masa sati, duk yadda aka yi soyayya da ƙaunar juna wallahi ba zai wuce wannan abin ba. Wataƙil idan mun san wannan kenan za mu sauƙaƙa wa rayukanmu waɗansu damuwoyi da muke da akwai. Wata za ka ga tana da mutunci, tana da addini, ta kiyaye, ga kula, ga tsare dokokin Allah, ga sallah, ga azumi, ga komai. Amma da ta je gidan miji sati ne ta fito, da ta je gidan miji ita fito, ƙannuwanta duk suna zaune amma ita an je ta fito, an je ta fito, an je ta fito, ta yarda cewa iya ajalin aurenta da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura mata kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri mata da yawa, amma biyu daga cikin su idan zan iya tunawa duka a ranar da suka zo gidan manzon Allah a ranar suka bar gidan, daga cikin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saka, ɗaya da ta zo sai ya ga akwai aibun da bai kamata a aure ta da shi ba, kuma ba a yi bayani ba. Da haka bayan ta ɗauke tufafinta sai manzo Allah ya ga ba zai iya zama da ita da wannan aibin ba sai ya ce ajmi'i alayki siyabaki wal haki bi ahliki aw kama qala sallallahu alaihi wasallam mai da tufafinki kuma wajen mahaifanki kaga ai idan aure kashi ne ko muni ne ai manzo Allah ba zai ba kuma auren ya faruwa a wannan rana akwai kuma da aka kai ta gidan miji ita doluwa ce matan gidan sai suka yi mata ɗan dabaru kuma sai ta fada sai suka kashe mata aure a wannan rana wannan yasa nake ga mata duk wanda ta san za ta kai ƴarta gidan da yake akwai kishiyoyi to ita karatunta na rayuwa ba irin wanda za a dauke ta ba sai a kai ta gidan saure ita tana da buƙatar a horu kwakwalwarta ta zama to mai kifi ta zama to mai surin gano cewa wannan kauna ce ta sa ko ba kauna bace ba wannan da mutunci aka ga mata ko ba da mutunci aka ga mata ba wannan da kishi ko ba kishi a ciki sai an mata wannan horon an karanta mata kissoshin mata da muguntarsa wajen barar da aure dan kin je wajen kishiya aminiyar kici amma kuma ba aminiyar shawara bace ba in ta baki to he an auna an auna an auna an auna wata kin in kin gama aure yake dan tsakuri kadan yake bar mata sauran amma babu laifi a yi mutunci a gaisa a ci abinci a rike wa juna amana a rike wa juna sirri amma in ta gaya miki tsakiyarin ke da miji to wannan ba lalle bane ki dauka kar wata zo ta gaya miki ta ce kin gani tunda na zo gidan na hekara mu 20 da miji ba mu taba mu sayar magana ba kaza nake masa hi yasa ba mu samu sabani ba to wannan yake tsaya ki auna ki gani wannan kazan idan ni ce na miji aka mu zai yi ko ba zai yi ba sai ki auna ki gani in kin ga zai yi to wata kila yake jarraba baya baya ki gani da gaske ne ko ba da gaske bane ba abin da dai nake so in faɗa a nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aure aurensa bai je ko ina ba ya rabu da mata ko dalilin aibu ko dalilin dabarunsu na zaman gidan miji bai kai ba sauran matan sun barar musu sun fito daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka kenan ana iya samun aure bai je ko ina bai rabu a sababin saukar da wani ayar mun faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki Hafsa ɗan gidan Umar dan Khattabi amma aka ce raji'iha fa innaha sawama sawama a dawo da ita tana azumi tana tsayuwar dare ashe sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sakin mata idan dalilin sakin ya zo amma me ake da bukata ba sakin bane aibu tunda Allah ya kaddara kowanne aure akwai ajalinsa li kulli ajalin kitab kowanne ajali da Allah ya rubuta akwai iyakar da Allah ya daura masa duk abin da yake da iyaka akwai iyaka ko dai dalilin mijin ko dalilin matar ko a dalilin su biyun ko wata hikima ta ubangiji shi yasa ce la tadari la allaha yuhdithu ba'da zalika amra so idan mun gamsu da wannan kowa wajibinsa ne ya tsare dokokin ubangiji a bangaren sa matar ta tsare mijin ya tsare Allah ba mu ikon kiyaye wa
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
نعم باين الله يأتي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه kuma Allah zai azurta shi min haythu la yahtasib ta kofofin da bai taba tsammani ba wayarzuquhu arziki menene arziki na menene arziki na wadatar zuci na so da aka saka ta budokokin ubangiji sai Allah ya sa mata wadatar zuci ina ji da saura wayarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta kofofin da baya tsammani menene arziki na'am yana cikin arziki ko to daya yanzu muna magana akan aure arziki anan zamu iya daukan sa wannan bangaren amma generally idan an ce arziki menene arziki na samu kamar dukiya kudi kenan na'am wannan sunanta almal dukiya almal wal banuna zinatul hayatid dunya wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin fa wama uridu ayut'imun inna allaha huwar razzaq menene arziki na abinci ko daga cikin abin da ake kira arziki a wajen balarabe shine abinci galibi abinci shi Allah yake kira arziki da balarabe bai san yawan kudi a hannu ba akwai ma lokacin da aka yi da duniya bata ciniki da kudi abin da aka samu na amfanin gona ko ciwo wannan shine abin da ake mu'amala da shi so abin da ake nufi da arziki a tashin farko shine abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace be kamata ba mace ta yi almubazzaranci da arzikin da yake gidan mijinta sai wata mata ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har abinci ma sai manzon Allah ya ce ai ba mu da arzikin da ya wuce abinci dan haka aka ce arziki a duniya babban arziki shine abinci so da aka ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai sanya masa mafita idan aure ne ya mutu cikin mafitar da Allah zai canja masa ko ya canja mata hine ya canja ma ɗayan abokin zama wa yarzuquhu Allah sai azurta shi sai bude masa kofofin samun abinci da rufin asiri watakil babban barazana a duniya hine abin da mutum zai sa a cikin shi idan mutum ya fi karfin cikinsa zai ga alama ta wadatar zuci za ta zo masa idan matar da ta fito zawarci idan ta rasa abincin da za ta ci ya wadace ta da safe ta rasa abin da zai wadace ta da rana ta rasa abin da zai wadace ta da daddare wallahi kamar rayuwarta ta fara shiga tambal-tambal ta fara shiga matsala galibin wazawara da aka kama da rahin kyautatawa galibin ƴan mata da aka cutar da su aka lalata rayuwarsu akwai matsala ta abinci a ciki wasu basu ne dole ta tilasta su aka yi amfani da dama ba ina ba da kofa bane in an rasa ai amma galibi idan kai musu uzuri a matsayinka na dan adam akwai wannan cutuwar sai aka ce to in kin fito zawarci matsawar kin kiyaye dokokin Allah a gidan har a gidanku Allah zai azurta ki watakil ba maki wani kadan ke ce to tunda wance ta fito daga gidan miji kuma ta yi kokari ta zauna Allah ne ya jarrabe ta auranta zai mutu sai ce yayi doka kullun akai abinci akai mata daka da an kare abinci tana gidansu a zaune sai a aika mata daga gidan karanta ko daga gidan yayinta da rana tana da akwai da yamma tana da akwai kuma Allah ya turo da wane suna tattaunawa akan aurenta na ɗaya ya zo na biyu ya zo na uku ya zo yanzu matsalar ta waye kamata ta aura ana iya yin haka wata mata aka sake ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bi duk dokokin da ya kamata sai ta zo ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sake ni kuma miji na sakin da ya mun saki uku ne tunda saki uku ne yanzu batta da idamar zama a gidansa tunda babu damar komi babu haƙin ya ciyar da ita sai yace mata je ki gida ta za wata mata yace ki je gidanta ki idda manzo Allah za a mata inda za ta yi idda hatta tafi sai manzo Allah yace dawo yace ita wanci tana hulɗa tana kasuwanci mutane suna yawan zuwa gidanta bai dace ba kina zawarci ana yawan ganin gittawarki ana ganin gilminki tashi kuma gidan ibnu ummi maktum makahu ladanin gidan manzon Allah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ki je gidan ka ki idda yace mutum ne makahu in ma zaki sauke tufafin ki a gaban sa bai ma san me kike yi ba tafi gidan sa ki idda ta koma gidan sa tai idda ta kare yanzu ta bi dukkanin dokokin da manzon Allah ya fada mata lokacin da zata zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo masa da zabi guda uku tace har ma na gama idda tace Abu Sufyan Muawiya ya zo ne mana Abu Jaham ya zo ne mana waye ta lissafa masa yanzu zawarawa har sun zo Allah ya albarkace da samun zawarawa kamar ada idan ka kai za ga ƴan mata saboda zawara ba sa wahala balle auren su suke a ƙauyuka da ta dan rata ya gele ta dan zage gari a ce to wanda ta fara zawarci kenan sai ga wannan ya zo wane ya zo wane ya zo duk da tun yi abin da suka tara na damuna in ta ga kaka ya kusa kare haita aure guda ɗaya ta koma gidan miji ya ta wahala da ita kafin Allah kai mu kaka in kaka zo ta sake balle auren sun mira hiko ba sabon kudi ita ma yanzu da ta kare sai ta zo manzon Allah ga zawarawa na sabu a hannu wannan babu lafi wacce take budurwa ko yake take zawarawa kafin da samu wanda ta gamsu da shi 100% tayi zance da mutum daya zance da mutum biyu zance da mutum uku amma ba ana nufin kofar gidansu ba kuma zaman to gurin diddirtu yau bakwai sun zo gobe takwas yau masu babur sun zo yau ranan masu mota ce yau ranan masu kekuna ce yau ranan masu zuwa kafa ce ba haka ake nufi ba babu lafi ta dan tattauna ta tauna da wani ta ji ra'ayinsa ta ji inda yasa gaba ta tauna da wani ta ji ra'ayinsa ta ji inda yasa gaba ke ta zabu guda uku ko guda biyu sai ta je da shawara to akwai wani shi wannan nan gaskiya an ce akwai mutunci akwai kaza amma dai matsalarsa kullun sai yayi aikin karfi yake samun abinci amma dai naji ina son sa arena wani shi kuma yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma dai matsalarsa direba ne kullun da asuba yake bari gida ba zai da ba sai 12 dare akwai wani shi matsalarsa kaza da kaza da kaza amma ku taya ni zabe a wannan wanne za a dauka to ita ma da ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ga samari ko ga zawara ina da malema guda uku manzon Allah zaba mun daya yace to shi dai muawiya da kika dauka fasuluk la mala lahu yace wallahi bai da kudi kawai dan gayu ne bai da komai da haka in kika aure shi ba ta canza zane ba da yake kwanda yunwa ki wani da yunwa eh manzon Allah yace ni a guri na wannan dan gayu a jihi a gefe so yara yanzu su ma da ƴan mata yanzu in mutun ya fi a gayu ba ina nimi mai tsafta ba fa dan gayu ko bakin sa yayi bacci yayi brush ya fito bakin titi yake juyawa waye zai sai dan kosai ya masa bismillah waje sai wani ya masa bismillah wannan banda shi a cikin lissafin aure diya da ya iya hira diya da iya jawabi diya da iya gaya miki I love you ko da abin da zai fada wannan banda shi a cikin lissafin manzo Allah ya ce fasulukun la mala lahu wannan bai da kudi da haka kenan a he wajibi ne idan mace za ta yi aure bazawara ce ko budurwa ce babu laifi ta dan kalli abin duniya ba ma ba zaman to hi ne dalilin auren ga baki daya ba idan aka samu mutane guda biyu hafizan alqur'ani aka same su masu fahimtar addini aka same su masu mu'amala masu tsoron Allah daya yana da miliyan 100 daya yana da 100,000 kuma komai da komai sun yi daidai da daidai dan lawa ya kamata aura na mai miliyan 100 ko saboda yana da wata karin alfarma akan wancan abin da yake da akwai so ana duba kudi yana da tasiri amma ba shine ma'aunin farko da ake aunawa ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce tun kahul mar'atu li arba ana aran mace dan abu guda hudu li hasabiha wali jamaliha wali diniha wali maliha ana aurenta saboda danginta yar gidan wane ce ko yar wane ce ko jikar wane ko babanta kaza ne ma'aikacin gwamnati ko dan siyasa ko mai sarauta ko malanta ko wata alfarma asabiha ana aurenta saboda dukkanin ba mai kyanta jamaliha ana aurenta saboda tana da kudi yanzu haka account dinta ba za a rasa naira miliyan 8 ko miliyan 9 ba babanta ya bar mata gado abinda za a raba musu gado naira miliyan 450 kuma su uku ne kwarai kwakwalarsa ta lissafa a yanzu to aka raba kenan zai sata wajen miliyan 80 ana iya aurenta don dukiyarta ana iya aurenta don addininta akwai zuwa makaranta akwai fahimtar karatu akwai bin dokokin Allah akwai tsarewa ba ta da hayaniya ba ta da mutunci ba ta waye sosai ba wani lokacin ka'idar daga cikin addini har da rashin wayewa abinda ake nufi wayewa akwai matar da zaka gani ita ba ta tsoron maza ba ta tsoron magana a cikin maza ba ta tsoron a ganta tana surutu ba ta tsoron a ganta tana kakatu wannan yana daga cikin abinda yake disqualifying mace a wajen aure ana so a ganta ghafilat walladhina yarmuna almuhsanati ghafilati almu'minat alghafilat da aka ce masu ruwa kamar zubin yan kauye sun sani amma suna kawar ba su sani ba tana dan sunsun koyar da kai tana dan kakkau da kai tana nuna kamar ba ta waye ba to wadanne yana daga cikin criteria da ake daukar su wasu malaman suka ce in ka ganta kana magana kyar tana tsaye kana fada kana maida tana maidawa to akwai matsala a ciki. So ita ma yanzu mace duka waɗannan he ka samu ƴan mata guda uku. Duka sun cika waɗannan sharuɗan guda uku. Kowace ɗan dangi ce. Kowace kyakkyawa ce. Kowace tana da addini. Amma ɗaya he zamanto tara da kuɗi ya kai miliyan 80 ko 70. Duk da ba mace bace ya kamata ta ci da miji. Ba mace bace ya kamata ta ɗayo na da mace. A nan wace ya kamata a aura? Na? A ku an sa mana? Ko duba ku da miliyan 80. Wancan kun bani ansa amma har yanzu ba ku bani ansa ba. Na? A aure? A aure mai kuɗi ko? Mai kuɗin. Ƙarin ƙima ce ƙarin daraja idan an yi tarayya a saunar rukunan da ake kallo a wajen addini. Saboda haka aka ce shi wannan bai da kuɗi aka ce tura shi gefe. Sai aka ce shi kuma a bajam sai aka ce la yadau asahu an atifihi. Aka ce shi kuma wannan gaskiya gwadin yawo ne, falke ne. Yau idan ya zo gida kwana uku, hudu, biyar. To zai fara lissafin yanzu kuma zai tafi Togo, daga Togo an bashi labari a kona ba a santar Afirka daga nan kaza. Idan ya fice ba maki sai bayan wata uku ko wata hudu zai dawo. Na san yanzu anan ba za ku rasa lissafi daya ko biyu ko uku ba na matar da in mijinta ya fita wata kila bayan wata uku ko wata hudu yake dawowa. Wani lokaci tsawon wannan wata ukun da wata hudu ita san yadda ake tana rike kanta tana rike ƴaƴanta. Wata ta yi sulfe, wata ta yi daka, wata ta yi wanke-wanke, wata ta yi ƙodago, kuma ga hina tana buhewa, tana ƙanjimewa. Ya sunanta matar aure, ina mijin ba ta san inda yake ba. Sai ce mata to wannan akwai yawo, fa innahu la yadau asahu an atifihi. Baya ajiye sandarsa daga faɗarsa, sarkin yawo ne. Sarkin yawo mace mai za ta adar. Duk bayan wata ba za ta san inda mijinta yake ba, sai wata uku huɗu. Amma ɗayan fa in yayi nisa kwana biyu ne baya gida. Da Allah da wanda yake wata uku baya gida, da wanda kwana biyu uku ne baya gida, wanne ya kamata a aura bisa adalci? Wanne ne mace za ta adar da cewa tana da miji? Mai kwana biyu, mai kwana uku. In son samu ne kuma a ce kullum yana gabanta. A gabanta zai fita, a gabanta zai dawo ya ci na rana, a gabanta zai dawo ya ci na dare, a gida ɗaya za su kwana, a gida ɗaya za su tashi. Sai manzo Allah ya ce wannan tunda yana da yawo shi ma a tura shi gefe. Ɗaya fassara kuma aka ce la yadau asahu an atiqihi, yana da dukan mace. Da an taba shi yanzu nan sandar zai fara narka. Tititim ya fasa bayanki. To idan ma dukan ne shi ma sai manzo Allah ya ce a tura shi gefe. Mai dukan mata aka ce shi ma ban da shi. Sai manzo Allah ya ce mata anki zai usamata. Auri usamata. Ya na kawo maka samari ko zaura da nake so yanzu duka ka ruhe musu kuma ka karo wani. Manzo Allah ce ki auri Usama. Tunda umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abata sai ta auri Usama. Ba ta fa hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a auri Usama ba. Ta ce bayan an yi aure na tare a gidan Usama wata uku, hudu, ta ce na dawo ina kishin abina ina makalkale ki. Banna so ma wata ta gani a titi. Na gano abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gano mu. Menene manzon Allah ya gano mata a wajen Usama? Akwai da ta canka? Me ya gano mata? Na'am. Ya aka kike gano haka? Na'am. So ita dai bata faɗa ba, ita dai ta ce daga baya sai na dawo ina kihi, ina ƙyahinsa, ina tattare kana, na gano abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Me ta gano? Wataƙila tana da wayo. Sai ta ƙi gaya wa duniya ba mamaki abin da wata take nema kenan. In ta kuskura ta faɗa wata caraf, ita zo ta sake ɗauke mata. Wasu matan ba su da wayo. Tana zaune a gidan mijinta lafiya, kallon Allah ya rawa masa asiri, da an zo zaman majalisa aka tara cewa kai ainihin mijina ba ruwansa. Da an yi albahin ya zo kawo kuɗin na ya zuba mun a gabana. Na yi abin da nake so baya tambaya. Da kin ba wata ta ɗan tura wani abawar ki kirkirkir ta duba lambar mai gidanki ya ta ɗauka. na anjima kirar heta kira ka a waya an sharuwa lafiya lafiya kadan wace ce lakawai kira ne in ma sanu da hin ruwa so ba wa baki hekara mai zuwa tare za ku sharuwa da ita a cikin gidanki waye jawo matsayi waye jawo matsalar ke kika jawo so wani lokacin mata suna wa da kansu huda ko dai su yi kuka su zargi maza akan abin da ba su suke aikatawa ba wata yadda ji tausayi yadda aure mijinta ce to bara in aure shi ni yi masa abin da kike ganin ba za ki yi masa ba wata kuma dadin ne yake mata yawa yadda fito ta yi alfahari a cikin maza kuma a cikin ƴan uwanta mata akwai mahassada akwai mugaye akwai masu kyashi akwai masu dorare ne ta dauki ita da aka gaya mata abin da aka fada ta gano tace sai na dawo ina kyashin abuna ina tattara kayana ina tattalin abuna ke ma idan Allah ya baki kika samu abin da kike so tattala kayanki in ai zan take ce alhamdulillah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana labarin waɗansu mata guda 10 da suka zo suka zauna kowace ta baje sirrin gidanta amma daga ciki sai aka samu wata ummu zar'i ita ta bar ma gidan mijinta amma da ƙarya da ta zo ta faɗi duk abin yabo da komai da waye manzo Allah sai yake mana na Aisha ina so ki zaman to min ummu zar'i ni kuma in kasance miki abu zar'i kenan wani lokacin ko da kin bar gidan miji ko kina gidan miji in zaki zance a cikin kawaye to ki san me zaki faɗa kada ki bada kofar da za a huda ki ta baya in kika samu matsala ki kika jawo kanki kuma idan Allah ya baki ki gode la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid daga cikin butulci wasu za ka ga Allah ya ba su miji ya rufa musu asiri sun samu duk abin da suke da bukata wasu ɗaya bisa goma su basu samu ba amma ya ganta kullun ita ce jaji sai ta kare jajin sai Allah ya turo ta da za ta hana ta bacci sai ta surutu kuma ba abin da za a yi me ta yi Allah ne ya ga cewa ta yi butulci to bara a turo wadda za ta hana ta bacci a cikin gida kuma babu yadda za ta yi da haka daga cikin godiyar Ubangiji idan Allah ya baki mijin da kuka fahimci juna da shi to ya zama to kina yawan yi ma Allah godiya kina gode masa wasu sun nemi mijin sun rasa wasu sun nemi rabin asiri a gidansu sun rasa wasu sun nemi fahimtar juna sun rasa ni duk waɗannan abubuwan na samu a gidan mijina to ya kamata kina yawan godiya ga Allah madaukakin sarki wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta dai wanda ya ji tsoronsa ta inda baya tsammani mun sai arzikin wannan akwai abinci ko kin gama zaurci Allah ta miki mane ma ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku dai kin tantance kin auna kin zabi mai kwari wanda ya nauyi a skeli sannan ki dauka wa man yatawakkal ala Allah wanda dai ya dogara ga Allah kin bi dokokin Allah duk abin da aka yi kika ce to in Allah ya yarda Allah yana nan zai baka zabi kuma har a zuciyarki kin ji 100% Allah zai magance abu yace wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu to Allah ya isar mashi duk abin da kike da bukata Allah shi kadai zai iya yi inna Allah yace tabbas Allah madaukakin sarki balighu amrihi yana isar da al'amarin shi duk abin da Allah ya so ya faru sai ya faru duk abin da Allah ya so ya kai iyaka kaza sai ya kai duk abin da Allah ya so ya kare ya kare abin da Allah ya sa a gaba wannan abin sai ya faru la muhalata inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah Allah ya ce tabbas Allah ya sanya li kulli shay'in ga komai a duniya qadara yana da iyaka yana da lokaci kenan iyaka zaman da zaki a gidanku idan an sake shi Allah ya dauka masa lokaci wannan lokacin da zaki cika kafin ki bar gidan iyayenki kika ji tsoron Allah to Allah zai baki mafuta ya azurta ki ta inda baki a tsammani da shi ka baro gidan mijinki kina da yakini Allah ne ya kawo iyakar lokacin zaman mijinki zaki wa Allah biyayya to shi kuma Allah alƙawari zai sanya miki mafuta ya azurta ki ta inda baki a tsammani qadi da Allah li kulli shay'in qadara na'am
wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhun thalathatu ashhurin wallahi lam yahidhum wa ulatu al ahmal ajaluhun an yad'na hamlahum ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا.
نعم الله مي غرما دا بوا يتي واللائي يئسن من المحيض. الله يتي ودنن يئسن من المحيض da suka debe tsammani daga yin haila. Min nisa'ikum, cikin matayenku akwai matan da shekaru sun kai musu, akwai matan da rahin lafiya ta kama musu. Dalilin rahin lafiya sai ya zamanto ba sa al'ada, ko dalilin shekaru ba sa al'ada, wannan su ne Allah zai ba da hukuncinsu. Kamar jingi ne magana akai. A farko an ce idza tallaqatumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda. Allah ya ce a kididdige idda. To ya za a yi a kididdige iddar? Sai ba mu wasu hukunce-hukunce da ya kamata mu kiyaye a lokacin idda. Yanzu ne kuma zai gaya mana ga yadda za a yi idda din. Sai ya ce mata kashi-kashi. Wataƙila a idda manyan kashi da za ka samu na mata kashi uku. Kashi na farko shi ne akwai wanda sun ɗebe tsammani daga yin haila, ko saboda ƙanƙantarsu, ko saboda girmansu, ko saboda rashin lafiya. Ana iya auren mace a sake ta ba tare da ta fara jinin haila ba. Ana iya yi? Ko ba a yi? Kamar tsoron ba da an zafi ke. Ana iya auren mace a sake ta ba tare da ta fara haila ba. Na? Ana yi ko? So idan aka auren mace a sake ta ba tare da ta fara haila ba, tana faduwa wannan. Akwai matar da lokacin da za a aure ta dama ta gama haila, ko kuma tana budurwa aka aure ta amma lokacin da za a sake ta ta gama haila ba ta haila, waɗannan suna faduwa nan. Akwai kuma da tana haila amma daga ba sai Allah ya jarrabe ta da wata rahin lafiya kwata-kwata, sai ta daina yin jinin al'ada. Sai Allah ya ce to waɗannan da suka ɗauke tsammani daga haila, min nisa'ikum, cikin matanku, inirtabtum, idan kuka yi shakku ko kuka kasa gano haƙiƙanin al'amarin, sai Allah ya ce fa iddatuhunna, to su waɗannan iddar tasu da Allah ya ce a ƙididdige, salasatu ashhuri, watanni ne guda uku. Matar da ta daina haila ko ana sa tsammanin ta daina haila kwata-kwata, ina inirta batun, sai ce fa iddatuhunna, waɗannan yadda za ku ƙididdige iddarsu, salasatu ashhuri, watanni guda uku ne. Yanzu sai mutum ya auri tsohuwa ya shekara 70 ko 75, sai kuma Allah ya kaddara auren ya mutu, to za ta zauna a gidan ita ma ta yi idda. Daga ran da aka sake ta wata uku za a lissafa saboda ta daina haila. Fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahibna, da kuma matan da suke ba su ma fara hailan ba, waɗannan ƙananan yara da ba su fara haila ba, waɗannan su wata uku za su. Wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda ya tabbata a tarihi, ya auri na Aisha ne tana shekara 6. Lokacin da aka yi masa ita ɗaki a matsayin ba ta aure shekara 9. Kaga kenan, har lokacin da aka aure ta, har zaman da ta yi a gidansu kafin ta tare, har lokacin da za ta tare, ba na tsammani ta fara haila. Shekara 9 zai wahala a ce mace ta fara haila. Galibi shekara 12, 13, 14, wani lokacin shi ne lokacin da mata suke fara haila. To amma da aka aura shekara 9 zai wahala ta fara haila. Kuma ka karanta tarihin magabata da matan magabata, da yawa za ka tadda cewa ana kai su gidan miji ne kafin su fara al'ada. Daga cikin abin da ya ban mamaki, ba muna da magana akan Hafsa ƴar Umar ba, ta auri mazaje kafin ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma har ta ƙari aure aurenta, ta ƙari zaman zawarfinta, ta ƙari har ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Tana shekara nawa ne? Tana shekara nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta? Shekara na jo ta ansa, shekara nawa? Na? Wallahi ban ji ba ne. Na? 22? Da 5? Na'am, ba 25 ba ne ba. Hatta, na? 18. Hatta ƙare duk abin da za ta ƙare, har ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara ta 18. To yanzu na ji shekara 18 galibi ba ma shi da samun saurayi ba tukunna. Barantana maganar kawo kaya ko? barantana maganar auren barantana mutuwar auren barantana zo rufe barantana mun saki auren ita har ta kare aure auren har manzon Allah ya aure ta ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar ta 18 kage kenan auren da ake ada ba irin auren da muke a yanzu ba da haka duk magana da duniya ake ana wa mata auren wuri ana kaza duba gaskiya bane ba har ta zo gidan manzon Allah shekarar ta 18 nana Aisha tana shekara 6 ta tare a gidan manzon Allah shekara 9 dan haka akan iya samu kuma waɗannan din da aka aure su wata kil ita ga janjanci ga wasa kuma ga yarinta shi kuma ga saurin fihi ga rahin iya zukewa she ko zobar ba su da karfi sosai dan haka in ta masa wani abu ne dan kwakwada mata mari ban sai ba amara kuma ko ya kasa jurewa hay toro da gidansu kaga yanzu da lokacin da aka aura masa da lokacin da ta da gidansu duka ba ta kai ta ime ta fara jini ba to yanzu iyayenta sai su kididdige iddarta shine umarnin da Allah ya yi wa ahsul idda a kididdige idda lokacin da za a dawo to sai a ce to ke fa kula da kanki banda janjanci banda kaza iyayenta su sa ido akan ta sai ta yi jini sai ta yi wata uku cir sai a ce to yanzu kin zama ba matarsa ba kuma kin fara zawarci yanzu ke ba zawara ce yanzu ta kai lokacin da ta zama ba zawara hekara ta goma ko hekara ta goma haɗe ta zama ba zawara shine wallahi lam yahibna wannan sune nau'i na farko na mata waɗanda suka kare al'ada da waɗanda ba su fara al'ada ba iddarsu watanni nawa ne watanni guda uku su ana iddarsu ne da kidayar kwanaki in sun cika wata uku nan wajen akwai yar damuwa nakan ji surutai ƙasa-ƙasa idan iddarsu ta cika kwanaki 90 to iddarsu ta kare kwana uku kenan wata uku kenan kashi na biyu sai Allah ya ce wa ulatul ahmali ma'abota nauyi ma'abota ciki waɗanda suke da juna biyu ajaluhunna su ajalinsu lokacin da za su kai idda su ta cika an yada'na hamlahunna su ne su sauke abin da yake cikinsu su sauke nauyin da suka ɗauka ciki akwai nauyi ko ba a gaya mutum ba ko a yi ta fama da shi tun daga kwana na farko har akwai wata 9 a juya da kyar a tashi da kyar a zauna da kyar a tahi a yi nihi a yi motsi sai sa Allah ya kira shi alhamdu nauyi sai aka ce wa ulatul ahmali ma'abota nauyi an yada'na hamlahunna su sauke nauyin da suka ɗauka da haka juna biyu kaya ne iddar masu juna biyu shine idan sun sauke wannan kayar yar dako ce ran da ta sauke dakon daga kanta to a ran nan idda ta tace so kaga anan gurin kenan kwana nawa za mu lissafa idan mai juna biyu ce kwana nawa ne na ai bana ji ai wace ko eh to kwana nawa za mu dauka shi anan kaga ba za a ce musu sun yi tarayya akan abu kaza ba kowa ya danganta da iya lokacin da tsotsayin ya same ta yanzu da ta samu juna biyu yau sai aka sake ta a gobe yanzu ta nawa za ta yi tana idda wata 9 wadda ta yi wata 9 saura kwana biyu ta fara naƙuda sai aka sake ta yanzu kwana nawa za ta yi tana idda watakil bayan kwana biyu tana gama idda ai tana gama naƙudarta watakil naƙudarta awa biyu take ko awa uku ne kenan saboda haka yanzu ana sakin ta bayan kwana uku za ta iya daura aurenta ran da cikin ta ya fita ta haihu lafiya kalau dan da rai ko ba rai a iya daura mata aure a ran da ta haihu wa ulad ko ko ba za iya ba na za iya amma tana jini ai za a iya yanzu duk da tana jini yanzu jinin ba shi ne abin lissafi ba aurenta zai iya auruwa jinin sai daidai ya zamanto shamaki ne tsakaninta da mijinta sabo kenan a wajen mu'amalar aure amma yanzu dai amarya sunanta amarya za ta iya sa lalle za ta iya kwalliya za ta iya cin ado za a iya mata guda za a iya dora ta a sabuwar mota a kai ta sabon miji a bai sabon wadda za ta iya amma mu'amala ce wannan yana jiran dole sai jininta ya kare in ya dauke kuma ya danganta da ita da sabon mijinta me za su wa mijin baya alfarma dan ne za su ci amarce kuma akwai dan jinjiri ko akwai ajinjira ko dai su yi hakuri su reni dan jinjirin ya biya kuma ayi tsada da sabon miji saboda kai rako matarsa to yanzu dai ga danka an haife shi lafiya kalauno za ka ba mu a shahada hi nono yanzu da hi a cikin yarjejeniya ko babu hi saboda kai yanzu tunda madara pick ta tashi to ya kamata ita ma natural milk ita ma kudin ta tashi saboda haka duk wata yanzu abin da zaka ke babu kudin reno naira 1015 biyar ya maka to ni zan rika zuwa ina karba in ji sabon miji babu lefi da haka da wata cika hin zo kofar gidanka ya bubbuga kawo 1015 sai karba sai kawo matarsa in ya gaba zai masa bai su dauko masa essence su bashi wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukra in aka kasa jejeto tsakanin miji da mata aka samu tsanani aka samu gallazawa to wata mata ta daban sai ta shayar da da haka wata kine suka tsikara ka suka maka abin da baka ji dadi ba yake nemi wata matar daban ko yarka ko kanwarka ko wata yar kauye mai kwangilan bada nono sai aka yi mata yaro ita kuma sai ta shayar da shi almuhim dai mai juna biyu aurenta yana karewa ko iddata tana karewa ran da Allah ya kaddara abin da yake cikin ta ya fita wannan ya fito da rai ko bai fito da rai ba an dade ko ba a dade ba dan haka ita mai juna biyu to iddata ajaluhunna an yada'na hamlahun wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun wa man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki ya ja'allahu Allah zai sanya mashi min amrihi cikin al'amarinsa yusran Allah zai sanya masa sauki can mun ji cewa ya ja'allahu makhraja mun ji cewa yarzuquhu min haythu la yahtasib mun ji cewa ya ja'allahu yusra Allah zai sanya masa sauki wata kili yanzu yau za a sake mace mun ce a sake ta yau gobe ana sakinta ana zuwa ana auna sai aka ce tana da cikin kwana daya waje ta dora hannu ta rusa ihu aka yanzu wata tara zan zauna ina jira sai aka ce idan kin ji tsoron Allah wannan wata tara cikin sassauci Allah madaukakin sarki zai kawo miki shi wata kilo halhalin ciki walhalhalin renan ciki azabar da ake samu wajen renan ciki azaba wajen haihuwa azaba wajen reno duka Allah madaukakin sarki sai dauke miki wa man yattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra Allah sai sa masa sassauci a cikin al'amarin shi yanzu mun samu iddar mata kala guda biyu waɗanda suke ba sa jini da waɗanda suke da juna biyu to waɗanda suke jini ba su kwana nawa za su yi na wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sake su za su tsare kawunan su thalathata quru har zuwa qur'i guda uku malamai suka ce shine tai jini tai tsarki har zuwa tsarki guda uku kaga kenan mai jini mun samu a suratul baqara za ta yi jini guda uku matar da bata fara ba da wacce ta kare ita za ta yi watanni guda uku matar da take da ciki ita kuma ta haifi abin da take cikin ta da haka idar mata takan zama kala nawa ce takan zama uku sai daya wanda nake ganin kamar anan mata suke kuskure yanzu mun ce idan an saki mace sai ta aihu bayan kwana biyu idan ta aihu za a iya sakinta haka ne ko ba haka bane ba a za a iya aurenta abinda zai hana a yi mu'amala wannan jinin da yake zuba ko so wata kuma tsautsayi a kan suna ne sai aka sabu da miji ta haihu lafiya kalau tana gidan mijinta da aka zo suna sai suka samu rahin jituwa da miji shi ya ce ga abin da za a yi sai ce ga abin da za a yi wataƙila aka ja daga ta faɗa ya faɗa sai auren ya mutu yanzu tana cikin jinin biki aka sake ta idan aka sake ta jini nawa za ta yi ko wata nawa za ta yi na'am a to yake ba mu ansa ɗaya bayan ɗaya wacce aka sake ta ba za ta yi jini ba sai ta yayi ita za ta yi za ta bari na'am idan na'am sai ta kirga jini uku bayan ta yayi kun ji abin da tace wata idan aka fake ta ba ta jini sai ta yayi da haka yanzu idan aka sake ta za ta yi hakuri har sai ta yayi idan ta yayi sai ta kirga jini guda uku sannan ne ta yi idda ko haka kika ce sai wace kuma na'am akwai da kuma tana sharewa tana jini idan tana sharewa tana jini fara zuwa za ta ita ma kirga jini guda uku ta yi tsarki sai wace ko suke da su biyu ne bai ji ka sani to akwai wata bayan biyun da ta lissafa sau in tana yi sau biyu a wata ya za a yi na'am so wadda take jini sau biyu a wata ɗaya da rabi za ta iya ƙare idda ta ko me yana magana akan masu juna biyu me yin rabe-raben masu juna biyu ita ma nan in tana sharewa ne take jini sau biyu ko in ba ta sharewa yanzu muna tambayar mai shayarwa tana shayarwa aka sake ta ya za ta ƙare sabu idda ta daga cikin kura-kuran da nake sani ko na zo gare su akwai baro Allah da aka saka sai wani dalili na tattauna ya haɗa mu da ita tace sun samu saɓani da ita da babanta ko sun ɗan tattauna ita tace ta gama idda babanta ya ce bai ta gama ba ita tace wallahi ta gama babanta ya ce wallahi ba ta gama ba kuma ba zai ba ta dama ta tattauna da zawarawa ba sai ta tambaye ta ce ke me yasa kika ce kin gama tunda da ke ce kike da iddar kuma ki za a yi lissafi sai tace ai da aka sake ni yau wallahi wata na uku cicicic da saki sai nace da aka sake ki wata uku cicicic me ya faru ta ce kawai wata uku ta yi tunda batta jini sai nace dama kwata-kwata a rawe ki batta jini ta ce a'a da ta aihu ne batta jini ta ce to inda kika aihu ne batta jini to kina da matsala babanki zai fi ki gaskiya yanzu wannan yaron shi ne ya hana ki jini tunda kina jini za ki haƙuri da wannan yaron har lokacin da ya daina shan nono kika ajiye shi in kika ajiye shi a gefe sai ki yi jini guda uku daga nan da lissafi zai fara amma tun da a rayuwarki kina jini babu yadda za a yi don kina sharwa baki a jini kuma ki sai ki lissafa wata uku tun da daga gidan mijin ki lissafa ki fara ita ba har yanzu tukunna da haka babanki ya fi ki gaskiya so daga baya nake ganewa kamar mata da yawa suna da wannan kuskuren in an sake su suna shayarwa sai su kirga wata uku sai su yi tsarki ba su fara ita ba tukunna amma ba sa rasa mafita da haka da aka sake ki ya kika gane cewa yanzu yaron ki kwanansa hudu kuma idan kina so ya gama shayar da yaron nan zaki wata goma sha takwas sannan ki shayar da ya yi ki sannan ki kirga wata uku wata ashirin da daya yo aikan namijina ya aure har ya aihu ni sai kawai zan tsaya a haka sai a yi yarjejeniya sai ka ce to kai Ahmad zo na yadda ka sake ni na yadda na sauku kuma zan yi idda a gidanka amma tsawon waɗannan watannin goma sha takwas dame za ka mu ko a lissafa a yi ta a baje ta in kin gamsu ki zauna wata goma sha takwas ko wata ashirin da ɗaya idan ba ki gamsu sai to kaga abin da ya fi sauki ni yanzu gaskiya yarinya ce kuma aure zan yi tun da kai ma aure za ka yi ni ma aure zan yi da haka yanzu a ƴan gidanku samu guda ɗaya ta karɓi wannan yaron sai ta samu yaro guda ɗaya sai aka bada dama ba dalilin yaron bane ba ta jini sai aka ɗauke mata yaro ta daina shayar da shi wata ƙil bayan wata ɗaya sai jini ya zo mata in ta ƙirga wata ɗaya biyu uku yanzu yaro ta gama dama ya yi shi ko yanzu ta gama tsarki sai ta ga dama ita sake komawa ta karɓo yaron ta saboda yanzu abin da take da hadafi na cewa ta yi idda da wuri ya cika babu laifi wasu malaman suna ganin ta iya shan maganin da jini zai zo amma nan ana da buƙatar amincewar mijinta idan tana shayarwa ne jini ba zai zo ba amma za a iya shan magani jini ya zo to zai ta kira mu je ta gansu sai to kai kar ba ka sani ban na jini sai na yayi ka dauka haka zai faru yanzu zan sha magani in na ha magani jini zai zo mu nan da wata uku zan gama iddata ina sanar maka ne wannan dan ka san matakin da zaka dauka saboda yanzu idan ka fita sha magani ba ta ga masa ba shi wata kilgogan naka koro yake so ya mata so yake he tayi wata 15 saura wata uku jini ta yayi jini yazo ce na dawo da ke so yake a wannan wata 5 din ta dauki karatu kaga da ta fita sha magani yana jiran wata 5 a wata uku ya ce masa na gama da tuje ko ba da tuje hiwa yasa aka ce to anan wajibi ne idan za ta sha magani da zai sa jini ya zo mata to wajibi ta sanar da mijinta saboda akwai haƙin da yake date da mijinta sai ta sanar da shi in ba haka ba kuma to ta bahi yaro ta ce je ka kai inda za a shayar da shi idan na kare jini ka dawo min da shi zan ci gaba da shayarwa da shi kyauta ko da kudi abinda ba a so a musulunci shine nuku-nuku to a fada a zahiri ne ake so a yi mata da yawa suna da problem yanzu tana zaune da yaro kullum an ka zo ne ga hanan ya cuce ni ni ina zaune jini ya ke yanzu ya bar ni ban da maci hi bai aure ni ba hi bai bar na saboda ni ga yaransa ina wahala da hi kuma hi ya tafi ya aure amaryarsa kuma an ce ma zai karo wani auren madadin wannan surutin kirawohi yadda kake son aure ni ma ina so wannan yaron hi hana ni dauki abinka dama naka ne wa aral mauludi lahu rizquhunna wa kisatuhunna bil ma'ruf wanda aka aukawa aka ce Allah ya ce shiyar shi da arzikinsa yana wuyan ubansa da aka dauki ne ma so nake nayi aure wata kila yanzu da aka ce dauki yaro he zagaya dangi dan wasa tace ai wallahi bazan iya ba ga azumi yana higuwa dauki yaro wallahi bazan iya ba yayarsa bazan iya ba wance bazan iya ba wance bazan iya ba sai ne mai yar kwangila tace gaskiya ni ma yanzu so nake nayi aure in na dauki yaro aure ba zai yi ba amma idan kaga zaka rika bani 30,000 kullum bahi nonan 1,000 sai auna yaga yanzu 30,000 sau 15 dubu nawa kenan 450 sai kusan rabin miliyan kenan sai to ai gara in aure da ba ba da wannan kuɗin sai dauko yaro tinkan sai da muke ce to tunda da ya matsala dai dama akan wannan yaron ce kuma kina da bukata aure na dawo da ki yanzu ta kil a dalilin yaron kuma sai ki tsama wa kanki mafita yasa musulunci baya san nuku-nuku to abinda namiji ya san zai yi ya san yayi abinda mace ta san za ta yi ta yi wannan sune nau'in mata guda nawa nau'in mata guda uku wanda bata fara ba da wanda ta kare wacce take da juna biyu wacce take al'ada wacce aka sake ta tana da ciki jini bai zo mata ba ba za ta yi lissafi da kwanaki ba dole za ta jira jini ya zo mata ta yi lissafi da jini saboda a zahiri tana mai tana lissafi da jini na'am
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
الله يتي ذلك ونن أبن دأكي تبياني أمر الله أمرنيني الله دوكوكيني الله تاريني نقوبان جيتي anzalahu ilaykum ya sauka zuwa gare ku wallahi duk abinda muka faɗa tun daga wancan satin har zuwa waɗannan dokoki ne da tsari wanda Allah ya san su ne suka fi daidai da rayuwa suka fi dace da rayuwa yace kuma anzalahu ilaykum ya sauka shi zuwa gare ku in maza za su tsare wannan wallahi za a samu zama lafiya idan mata za su tsare za a samu zama lafiya yace wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai kankare masa munanan laifukan shi yanzu a dalilin saki a dalilin zaman idda a dalilin idda a dalilin bu umarnin Allah wata kilkina da manyan laifukan da Allah yake jira ya kona ki da su amma saboda kin yi abin da ya dace Allah sai ya yafe waɗannan laifukan yasa yace yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai kankare munanan laifukan su wata kila yanzu a nan masallaci in nace a cikin ku ko mu cikin mu wani ya rantse bai da wani babban laifi da ya taba wa Allah madaukakin sarki ina ji ba wanda zai iya rantsewa kowa ba zai rasa abin da yawa Allah ba wata kila mafi kankanta a same mu da ƙarya ko a same mu da gulma ko a same mu da annabimanci mu hada wani da wani ko mu hada wance da wance ko mu hada wance da wani ko mu zauna mu ce wance kaza 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 akalla a same mu da ƙarya ko gulma ko annabimanci wata gulmar Allah zai rike ta har sai an je lahira a gaftar da mu wata ƙaryar Allah zai rike ta sai ce to a dalilin an sake ki a dalilin kin fito ko kin ubangiji a dalilin kin daga dokar ubangiji sai Allah ya ce zai duba wasu manya-manyan laifukan su ya wanke yanzu dan Allah ko saboda za a wanke manya-manyan laifukan ki aka sake ki madadin a miki azaba da wuta sai Allah ya kankare wannan laifin dan Allah saki bai zan alheri a gurin ki ba na kuma kowaye ya sake ki da azabar wuta gara a sake ki a kankare zunubi wallahi akwai alkhairi a ciki yasa yace to wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi sai yace wa yu'zim lahu ajra kuma Allah sai ya girmama ladansa ladan da zai bada a dalilin an yi saki a dalilin an bi doka a dalilin an kiyaye tsarin ubangiji Allah sai zai kamba malada zai bada lada mai yawa abinda ake nufi da Allah zai bada lada mai yawa duk lokacin da aka je lahira aka ce ga wani ladan ki babba har Allah ya kira shi da babba wannan alama ce ta cewa kamar kin tsallake aljanna zaki samu saboda wani daga cikin magabata yake cewa wallahi na rantse da Allah idan aka bani garantin abu kwaya dai tak Allah ya karba yace zan ji a raina ni dan aljanna ne wanda duk abun da muke lalime miki muna salloli muna azumi muna kyautatawa mazajenmu ko muna kyautatawa matanmu muna tarbiyar yara muna kaza muna kaza fatanmu a samu wani aiki Allah ya karba to yanzu aka ce ga wani abu kwaya dai Allah ya ce miki in kin yi Allah zai kamba maladan ya girmama maladan ashe kenan kamar ana gaya miki duk wanda ta ci tsoron Allah a lokacin saki kamar garanti ne na za a bata gidan aljanna shi ma namiji idan ya bi kamar garanti ne ake bashi za a ba shi gidan aljanna to lokacin da muke wa junanmu irin waɗannan karatuttuka ashe kenan za mu ke ji a rabu dukkanin rayuwarmu alkhairi dukkanin rayuwar mu inda za mu yi asara wataƙila kuma shi ne abin da manzon Allah ke nufi a cikin hadisi ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair yace ina mamakin al'amarin mu'min shi mu'mini dukkanin lamuransa ta ko'ina alkhairi ne in asabahu khairun shakara fa kana khairun lahu idan alheri ya same shi zai godiya ga Allah sai ya zama to alkhairi lokacin da aka auri mace za a kai ta gidan miji in ta yi godiya ga Allah sai a ba ta lafiya lokacin da aka ce fito daga gidan mijin idan shiga alheri ne fitar zai zama alkhairi idan shiga gidan miji alkhairi ne fitowa daga gidan mijin shi ma alkhairi ne na ina magana a hankali idan shiga gidan miji alheri ne fita daga gidan miji ma alheri ne a zahiri shiga gidan miji alheri ne amma fitowa daga gidan miji fa sharri ne to tunda sharri ne sai aka ce to idan sharrin ya same ki sai mutum yayi hakuri menene hakurin kun waɗannan dokokin da muka karanta ana idan aka bi dokokin da aka faɗa ana sai yace yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra Allah sai ya kankare masa munanan aikin ya kamba maladansa ashe kenan manzon Allah ya gaskiya da yace shi mu'mini duk abin da ya same shi akwai alkhairi a ciki idan an aure ta tana da alkhairi in an sake ta tana da alkhairi kenan inda zamu dora rayuwar mu akan karantarwar addini duk abin da zamu muke neman mai Allah ya faɗa mai manzon Allah ya faɗa wallahi da duk wahalhalun da muke neman na rayuwa da sun mana sauki duk abin da muka juya mun san muna tare da Allah Allah zai magance mana abin da muke ciki da shi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon biyayya ina ga anan zamu takaita abin da muka faɗa zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana mu gyara mu yi daidai da abin da ya dace sai gobe kuma insha Allahu ta'ala idan mun yi sai zama to shine karatu na ƙarshe da zamu yi insha Allahu ta'ala cikin wannan Ramadan din ina ji wancan satin akwai wata da ta rubuto tambaya wanda muka ci bahinta ita abin da take faɗa aure ne suka yi da mijinta amma bai ba da sadaki ba sun yi yarjejeniya zai ba da tazaki da 'yan wasu abubuwa da zai mata a bayan ta tare a gidansa da haka aka yi aure ta tare a gidansa
har kuma ya sake ta bai bata sadaki ba bai bata ɗan kayayyakin auren da ya kamata ya bata ba ta zo tana zawarci kuma sai ya dawo yana so ta koma gidansa me matsayin wancan auren me matsayin wannan kuma kuma da take so sai ina ji haka na karanta takardar in ba na manta wani abu da yake cikin sa ba Now, ko an samu tambayar dama? Eh? An samu ta ne? Nan baya. Na'am, to ita wannan auren da aka yi babu laifi a yi aure da sadakin da ba a ba da shi a hannu ba. An ambace shi ko ba ambace shi ba. Ya inganta a zo wane yana son wance a daura musu aure. Ga shedu ga alwali ga komai a tashi sadaki fa a ce ba a fada ba kuma ta je gidansa ta tare ana yi ya inganta ko kuma a fada ya aure ta akan sadaki 100,000, 200,000, 50,000, 30,000 ya inganta an bada ko ba a bada ba ya inganta amma wajibi ne in dai an daura auren ya biya wannan sadaki sannan kuma hei mata alƙawari in kin je zan sai miki bargo zan sai miki takalmi in sai miki buta ko waɗannan kaga wasu kayayyaki ne da ba sadaki ba to waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi girman alƙawarin da ya kamata a cika shine waɗanda kuka halatta farji da shi in mutun ya alƙawari wajibi ne ya cika mafi girman alƙawarin da ya dace shine wanda aka halattawa wani mata wani hin alƙawarin da ya kamata a cika wajibi ne ya bada sadakinta wajibi ne abin da ya alƙawari zai bada na dukiyar aure tana gidansa ya bada yanzu da yazo za ta koma ta iya komawa kafin ya cika wani alƙawarin ta iya komawa da alƙawarin zai cika alƙawarin a kanta a banda kuma gidansa in idda ba ta ƙare ba tana igiyar aure za ta iya komawa in ta ƙare yanzu sadaki bi ake bin sa da na wancan tsohon auren da na wannan sabon auren da za a daura da dukiyar wancan auren da dukiyar wannan auren duka yana wuyanta wallahi ta yana wuyansa wallahi ta'ala alim assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana amin mallan tambaya ta menene hukuncin daga alqur'ani a bayan liman lokacin tahajjud Allah mai da mallan gida lafiya dubawa kenan ko babban malami Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yana cewa bai kamata mutum ya rike Al-Qur'ani a lokacin tahajjudi ba. Abinda aka kamata shine mutum ya duba guraren da zai yi sujada kuma a samu nutsuwa a tare da shi. Kin haddace ko ka haddace ka saurari abinda liman yake faɗa ka ji hadda. Baka haddace ba ka saurari liman kuma ya zamanto kana cikin nutsuwa. Amma kallon Al-Qur'ani yana hana wasu abubuwa da ake da bukata a sallah. Na farko dai ana dora hannun hagu a kirji a dora na dama a kirji a jinke ko a shimfida lokacin da za a rike alqur'ani wannan abun ba zai samu ba ana kallon gurin da za a yi sujada ne lokacin da za ka rike alqur'ani ko ka rike alqur'ani kana kallon alqur'ani ne ba kana kallon gurin da za ka yi sujada ba an lissafa abubuwa kusan guda takwas da kallon alqur'ani ke hanawa a same su a cikin sallah dan haka abin da yafi dacewa kar a rike alqur'ani a saurari liman wanda shi da ya fi alkhairi Allah ya sa mu dace mallam dan Allah menene hukuncin mutumin da zai kebe guri dan neman menene hukuncin mutumin da zai kebi guri dan neman muninka kawai dan ya ga ko dan ya ji aibinka wannan bibiya yake ya gano menene matsalar ki ko menene matsalar ka a rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man tatabba'a auratal ko auratil muslimina tatabba Allahu auratahu wa man tatabba Allahu auratahu afdahahu aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam fi qa'ri darihi yace duk mutumin da zai ke bin aibin musulmi ina barakarwa ne ina matsalarsa ina ne yayi ba daidai ba yana so ya gado yaje nan ya tambaya duk mutumin da ya mai da tunikin sa neman matsalar musulmi aibun su sai ce shi ma Allah madaukakin sarki zai fara neman aibun sa manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya nemi aibun sa shi kuma sai ya kunyata har a tsakiyar gidansa dan haka hukuncin mutumin da yake neman laifin musulmi wata rana zai ga an yi tallasa a titi an daga shi an gulakanta shi wannan shine alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake wajibi a wajen musulmi shine ka sitirta man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyama duk wanda yema ya ga aibin ba ne ma yi ba a bayan ya ga aibin ya mutunta sai aka ce shi Allah madaukakin sarki zai mutunta shi a ranar gobe alƙiyama dukkanin mu muna da aibi wallahi yanzu daga cikin mu nan duk wanda aka daga wani aibin ta kwaya dai aka fada sai ta ga cewa ba za ta aure ba ko za ta bar gidan mijinta ko kuma mu din da ba za a zauna da mu din ba kowa yana da aibi amma Allah ya rufa mana asiri a duniya to zai rufa a lahira amma duk wanda yace zai bin aibin musulmi ya gano ina matsalar sa take dan ya fada to shi ma Allah madaukakin sarki zai fara bin matsalar sa yasa Allah ga duk wanda yake so ci mutuncin mutane kare ya ga an ce an kama shi da dan karamin yaro an kama shi da yar karamar yarinya an kama shi yayi sata an kama shi ya je kwartanci an kama shi yayi kaza shi ma Allah ne zai bi aibin sa kuma duk wanda Allah ya bi aibin sa sai ya wulakanta a cikin gidansa da haka ba daidai bane ba alheri bane ba sai dai akwai da ita kuma aurenta za a yi ko aurensa za a yi kuma akan ce aure dan bincike ne an bincika ne dan a gano ta tantance a aure ta an bincika ne dan a gano ya tantance a aure shi wannan shine dalilin da yasa aka tambaya wannan babu laifi a ciki matsawar da kyakkyawan niyya akai kuma iyaka haka za a tsaya a dalilin auratayya in an gane da mutunci a aura in an gane ba mutunci a katsa a rufe iya abin da aka ji ba za a aure ba wannan babu laifi wallahi ta'ala a'lam kuma menene hukuncin wanda za ku yi magana ta sirri kuma ya gaya wa wani bai da sirri mai cin amana ne shi ma kuma ya ƙara ƙarya a ta domin ya ɓata ka a idan mutane ma'ana kun yi sirri ya yayata sirrin hau ya ƙara da ƙarya abu ya ƙara ƙaruwa a ciki kenan duk abin da za a faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya faɗa abin da yake shine na gaskiya kuma idan ya shafi sirrin wani in dai ba maslaha bace ta taso ba a faɗa ba a ba kowa bayani yanzu dan na san kina da matsala kaza ko kin san ina da matsala kaza wannan ba a faɗa har sai idan lalle buƙatar hakan ta taso kuma akwai maslaha sannan a faɗa kuma yanzu a faɗa iya gaskiya ake faɗa duk abin da aka ƙara ko harafi ɗaya ne wanda mutum bai da shi wannan shine ake kira buhtan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa menene giba sai ce zikiruka akaka ma yakrahu ka ambaci dan uwanka abin da baya so wannan ita ce gulma sai suka ce manzo Allah idan abin da muke faɗa fa gaskiya ne akwai shi ya faru sai ce dama ita ce gulma ai ki faɗi gaskiyar abin da ya faru akwai ita ce gulma wani ya zo da sai aurota da ya ga mata yake kallallaba kike ga wasu kike kai wannan matar a ita ta yi can abinci wallahi kwaro hudu take ci yanzu kaga aka ce shinkafa tana tsada fulawa tana tsada kuma tana cinye kwanon hudu ce kai ba zan yi ba yanzu wani abin da kika faɗa in ta ji za ta ji daɗi ko ba ta ji daɗi ba ba ta ji daɗi ba amma kuma gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne to wani abin shine ake kira gulma in akwai kika faɗa shine gulma in babu fa sai manzon Allah ya ce kin kirkira mata ƙarya hinde fa illam yakum fihi ma taqulu faqad fahattahu in babu to kin masa buhuta ma'ana kin masa kiran ƙarya kin faɗa ƙarhe dai abinda ake da bukata shine lalle duk abin da zamu faɗa a rayuwa mu tabbatar gaskiya ne babu ƙari kuma sai an buƙaci shi sannan zamu faɗa in ba buƙaci shi ba ba a faɗa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasum wallahu ta'ala a'lam ina jaruma guda ɗaya ta ɗaga hannu sai mai tambayoyin yau da ita banda wanda suka amsa tambayoyin su na bismillah mata a idda kala nawa ne kala uku da wace da wace wace wacce take al'ada na'am da wacce bata fara ba na'am da wacce bata fara ba da wacce ta dauke da wacce ta tsufa duka suna cikin kashi na biyu yanda kina da wacce take jini da wanda bata jini sai wacce ce ta uku sai kuma mai ciki na yanzu kin ansa tambaya ɗaya menene arziki na abinci shine arziki ko na sai tambayar ki ta uku فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف كو أريكي مجي دمتنش كو أربد إيتا دمتنش يا أكي ربوا دمت أمتنش إيه تقام إدتا إيه واتا أكو خوجيني أكو نعم نعم Hey. A raba a cikin salama. Aha. Zaka iya ko kuma zaki ko zaka iya ko zaka yi. In kika ce zaka iya zaka kyautata mata. Na'am. Wani ne au farihu hunna bi ma'ruf. Mun karbi wannan ansar barakallahu fiki. Fatima Aliyu ko? Malar rubuta mana Fatima Aliyu. Mun samu mutum nawa kenan? Mun samu mutum biyar. Mu ƙara daya nan wajen. Na'am to bismillah. Idan an yi saki ko za a yi komai me ya kamata a yi? Idan mutum ya saki matarsa mun ce ya kamata ya wani abu. Idan zai dawo da ita ya kamata ya wani abu a aga da satan bayan ita akan ta ake wata ta daga hannu a bayanki mu ba su tambayar mu ba su na mallam sa da ke naga kin fara daga hannu Idan za a saki mace, an saki mace, ko za a dawo da ita, me ya kamata a yi? Na? Aya? A sanar da shaidu. A sanar da shaidu an sake ta, a sanar da shaidu an dawo da ita. Ina yi idan a fara ƙuhunna bi ma'rufin wa ashhidu zawai adlin minkum. Shaidun guda nawa ne? Shaidu guda biyu. Sai aka ce zawai adlin ma'abota adalci menene adalci nayi bayanin adalci ina ji ko to menene adalci wa ashhadu zawai adlin minkum mun faɗa wani abubuwa da ya kamata a ce mutum shine adali na kika ce eh shaidojin su yi adalci ai dama ana so su yi adalci aka ce a nemi masu adalci ya za mu gane cewa za su iya yin adalci akwai abubuwa da na faɗa a zahiri wanda za a kalla shi da yake nuna cewa za su iya yin adalci yanzu in na kalli muna tare da Malam Nura zan iya cewa Malam Nura zai iya adalci me zan kalla in ce zai iya adalci na suna da kamewa aha na abu biyu na faɗa ai sauran bayani ne akan su amma na faɗa abu biyu wanda su ne ake la'akari da su a wajen adalci in aka ce wani adali ne an kalli kaza ne da kaza ga wata ta ɗaga hannu na babu ba kari ko rage duk bayani ne amma na'am duk bayani ne a cikin al'adari abu biyu na fada manya wanda ake la'akari da su a wajen adala na'am haka da muke faɗa na wanda duk bayani ne karkashin ɗaya daga ciki da kamewa da rahincin abinci a titi da rahin fitsari a titi da adalci da kaza duk ɗayar kunin ne abubuwa guda biyu ake la'akari na'am na miki daga hannu na gaskiya eh har yanzu dai ai na wani abu guda biyar kuka lissafa ni kuma biyu nake nema duka wannan abubuwan da kuka lissafa guda biyar a bangare ɗaya suke na na so wata kalbara in fada eh a gani cewa nayi bayani ko ban yi ba in ban yi bayani ba to zai zama to matahiya ce gare ni da gare ku in kuma na fada to zai zama to kuskuren daga gurin ku yake abinda ake nema a adala shine mutum biyu ba a tuhuma sa a addininsa addininsa lafiya kalau na biyu ba a tuhuma sa a mu'amala mu'amala shine na fadi gaskiya adalci mutunci kame kai da wane ne addininsa addininsa lafiya kalau ina ji na fadi ba gobe da haka na na'am za mu saurari karatu amma tabbas na faɗa ba a tuhuma sa a cikin addini addinin sa lafiya kala wata kil ban ƙara buɗe bayani ba wata kil abin da yasa bai kubuta daga cikin kokolarku ba mu canja wannan din mun ce da haka za mu koma kan malama wa ashidu zaba adli minkum aqimu shahadata lillah zalika yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu kereke tambaya na ai wa man yattaqillaha yaj'al lahu na'am bana ji wallahi ko ba magana ba kike na ga kamar dai kina bude baki ai wa man yattaqillaha yaj'al lahu to wala mun cire tambayar ki bara mu canja wata ai kin ansa rana ce ko banda ke kin ansa rana ce da ke da ke wata fara daga hannu na to wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha eh na sake kawo wata wa man yattaqillaha wa man yattaqillaha na'am guda nawa kenan guda uku ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffiru anhu sayi'atihi wa yu'dhim lahu ajra da wannan ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jerin zawarawanta wa yace ta aura a wani ne ya gaya miki to kin amsa guda biyu an ke hiyo Usamatu ko na'am watan suna da Usamatu da ya aure ta watan suna da Usama kafin su rabu eh ba a faɗa ba to a iyaka ilimin ki watan suna suka rabu na gaskiya baki sani ba da waye zawara wannan ta akwai Muawiya Abu Jaham kin faɗa Muawiya Abu Jaham sai kuma aka ce ki auri Usamatu meye matsalar Muawiya eh dan gayu ne ko abinda ake nufi da dan gayu marar kuɗi na meye matsalar Abu Jaham baya zama a gida ko kuma na ko kuma duka insha Allah ya sunanki na Saraya to mallan san wannan roƙa ya Muhammad insha Allah wadanda su ne an koji da mu amfani da su ne sai gobe insha Allah ta'ala wadanda suka ci wata ilmu hada su a guri daya sai a sake musu tambayoyi ta furda gwani sai a zabi gwana kwaya daya ita ce za ta cike wutar da muke rafa insha Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتكلكم هذا سؤال ده وسو ما هو كي مبغى تنبير ما سيدا من تقول أن والد سكو سكو من يفوس أيضا أبا سمادا سيتكن 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 أقول هذا فكوا ما كي إذا تذاتي إن شاء الله تعالى يكون هذا كسن سام ما كي ده هاي كوما الحمد لله كأكيد ده بكتر
نعم
Now, last year, come back to the Karatu, after the Taman Tona, about Chicken Masala, Harmon Salad, a chicken microphone, energy for Jakati, for Menene, get it? Menene, you get that? Now, I didn't know Chicazona. So, I'm not asking, inshallah, you're looking for one, you're a Sajikarwa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah is Allah.